Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah masauraru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku da kuma shawarwari. Wannan shine shirin mu kashi na 58 a yau 25 ga Jumada sani hijira 1447 wanda ya daidai da 16 ga watan 12 shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malamin mu associate professor Abdullah Ibn Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko. Take cewa bayan sallama ta sai kujeru a wajen mutum ta bashi ajiyarsa tare da kudin gyaran su sai aka fasa auren to bata je ta karba ba sai bayan shekaru da ta koma shekara uku sai ta koma wajen shi sai ya ce ai ya riga ya siyar bai fada mata ba shine take tambayar matsayin kudin ta da ya siyar da kujerun tun bayan shekaru ribar da ya ci ya jujjuya kudin shine wai take tambaya da bai sanar da ita ba ya kamata ta biya shi.
Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan fili namu mai albarka na amsun shi tambayoyinku da shawarwari ga ma'aurata. Muna yi wa Allah godiya da sake ara mana numfashi muka sake haduwa da ku a wannan lokaci mai albarka. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa wafiqna wa saddidna ila ma fihi khairun wa salah. Wanda wannan abin ya same ta ta bada ta sayi kaya kuma bata je ta dauki kaya ba shi ko me wannan mai guri ya sayar da kaya kin fi shi gaskiya tunda ke riga kin biya kudi kaya ya zama naki kaya ba nasa bane illa kawai a caje ki kudin haya idan lokaci yayi kika dawo bayan wani lokaci mai tsawo amma dadewan kaya baya mai da shi mallaka ga gare shi wa idan ma so yake ce ya sake siya to ai ba a yin ciniki a shari'a sai da taradi sai an tattauna ka siya na siyar da haka abinda wannan mai shago yayi ya aikata haram kuma kamata yayi ku buga lissafi kudin ki da ya sai da wannan kaya na farko riban nawa ya dora da ya sayar sannan yanzu kudin ki da ya jujjuya miki nawa ya ci riba akai idan bai yi ba to ya zalunce ki ya shiga hakkin ki kuma kina dama ki kai karar sa wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mitan baya ta gaba take cewa wai sallar asuba ce ta kubace mata sai da rana ta fito duk da dai ta saita lokacin ta saita alarm din ta take nufi amma bacci ya hana ta sai karfe 8 ta tashi shine take tambaya wai sallar da tayi asuba tayi ko walha shine take sa mata karin bayani.
Asuba kikai amma a makare ta zama qada'i kenan ta zama ramuwa. Yanzu ai walha ta zama asuba walha sallar nafila ne asuba kuma asuba ne kawai dai kin yi sallar ki ta asuba yi ba akan lokacin ta ba ta zama ramuwa sai ki nemi afwar Allah ya yafe miki. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da gold zinare kenan da ya kai nisabin zakka to amma shekarar da ya kamata ta fitar da zakkar bata samu ta fitar ba saboda bata samu kuɗi ba ce lokacin Zulhajji to ta bayar na wannan shekarar kuma yanzu tana da halin da za ta iya fitar da zakai yanzu to dole wai sai ta jira lokacin azumi ko kuma saboda kar ta zo lokacin yanzu ba ta da kuɗi shine take tambaya za ta iya cirewa yanzu.
Za ki iya cirewa ki biya dole ma ki cire yanzu kai yanzu ne za ki cire ki cire kai ki biya tunda bashi ne ake binki ana binki bashi tun bara ba kin kara watanni kuma me na jinkirta sai wata shekara ta dada dawa zakar ta zama biyu kenan daka ki cire shi a take ki biya kuma na badin ma mai zuwa kin ga dama a yanzu wa zaki iya biya ya halatta mutum ya bada zakarsa in advance. Mutum yana cire zakarsa ne a Ramadan, yanzu wata biyu sauran Ramadan sai ya cire zakarsa ya riga ya huta kawai, wanda kuma ake bin sa bashin zakka bai biya ta bara ba sai ya tuno kafin wata shekara ta juyo sai ya biya zakkar kawai. Abinda zaki kenan, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai tallafi da ake kwadaitar su ba marayu shine take tambaya a shari'ar musulunci, wanda ya rasa uba shine maraya. Sannan ta ce tana da waɗanda suka rasa uwa masu abin tausayi, akwai kuma wanda akwai uban amma baya musu komai. To shine take tambaya wajen kyautatawar wa yafi kamata ta.
Indai ana maganar maraya ne, man faqada abahu wa huwa saghir, wanda ya rasa ubansa yana karami shine maraya. Al-yatim, a fasara al-yatim, shi wanda ya rasa uwa ba yatimi ake ce da shi, wani sunan da ake gaya masa. Amma duk taimako ana buƙatar taimako a taimaka musu gaba ɗaya. Da wanda ya rasa uwa da wanda ya rasa uba duk suna buƙatar taimako a taimaka musu. Amma in dai sunan maraya ne kuma wanda ya rasa uba ne, dan haka duk suna da muhimmanci a ba su taimako a kuma agaza musu. Kake batta ta wulaƙanta ko ya wulaƙanta, wallahu alam.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa mutane da yawa suna bin ta bashi har kusan miliyan 25. So ta karɓi kuɗaɗen ne wai domin ta hanyar tafiya ƙasar waje aka zo aka samu matsala. To mijinta ma dai ta ce ita ta sai gidan da suke ciki, amma bai tsaya ya taimaka mata ba, a ƙarshe ma dai ya sake ta. Shine take tambayan malam wace addu'a za ta dinga yi, Allah ya kawo mata mafita ta samu ta rabu da wannan bashin da ake binta da kuma cin zarafin da ake mata.
Allahumma aqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr. Allahumma aqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr. Wannan ita ce addu'ar da Annabi ya koya wa duk wanda ake bin sa bashi ya rinka yi. Ko Allahumma aghnini, Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika an ma siwak. Allahumma aghnini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika an ma siwak. Wannan ita ce addu'ar da shari'a ta ce a rinka yi idan ana bin mutum bashi kimiyyata ki tayi kuma kullun ki mai da shi wuridi, sannan kuma ki nemi kuɗi ki biya su, sannan kuma akwai abin mamaki gare ki kina matar aure ki dai ki tattara kuɗin mutane wajen naira miliyan 20 da wani abu, kina matar aure naira miliyan 20 da wani abu, gashi kuma yanzu shi mijin bai taimake ki ba, ya sallame ki ya kore ki, sannan kuma ga bashi a kanki, kuma dole sai kin biya wannan bashi. Muna fatan Allah ya baki ikon biya, Allah kuma ya sare miki. Ina kira ga sauran mata ku daina shiga cikin rikicin kuɗi. Duk matar da take tana gida tana gargashin igiyar aure ba ta iya hada-hada ba, ba za ta iya hada-hada ba. Ke da kina kasuwanci ma za a iya dakatar da ke a ce kar ki fita. Ki je ki tattara kuɗin mutane har da wani harkar ku ta ƙasar waje. Akwai haɗari a cikin wannan abu. Gashi nan shi ya kyale ki kika yi abin da kika yi, kuma ga ce gaba talauci ya ishe ki kuma ya sallame ki. Allah ya biya miki, Allah ya biya mana ba su sukan take kan mu gaba ɗaya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wanda yake cewa mijinta ne bai yace sai an yi wa yaranta laƙabi da suna Aryan. Ta ce kuma a social media ya ga ma'anar, ita kuma hankalinta bai kwanta ba da wannan sunan, saboda wata ta ce mata ma ma'anarsa ba wata ma'ana ce da shi ba. To kuma ta ce yana sauraron wannan shirin dan Allah malam ya faɗa mata ma'anar sunan kuma ya ba su shawara.
To na farko dai ban san ma'anar Aryan ba. Ban sani ba, tun kalmar Larabci ne ko Turanci ne ko wani yare ne ban sani ba. Tunda shi ma an ce a social media ya tunto. So ban san ma'anar sa ba gaskiya. Shi ɗin da ya je ya gano shi sai ki tambaye shi ya gaya miki. Mu ma idan ya samu ma'anar sunan sai a turo mana mu gani don mu amfana. Amma dai ina ba ku shawara da sunan da kuka sa ɗanku bai da ma'ana wanda ku canja masa. Dan shi suna yana bin mutum, suna yana bin mutum. Kuma bai kamata mai gidanki kawai zai tsinto suna a social media ya zo makala wa ɗanki ba. Ba daidai ba ne ba. Bai kamata kuma ke ma ki bari ba. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana cikin damuwa shekara ta 33, tana so ta yi aure amma duk saurayin da ya zo sai ta daina jinsa kawai. To yanzu wani ya zo ya fito har ana zancen aure da shi, amma shi ma ya fara canzawa. Ta ce don Allah a taimaka mata da addu'a wacce za ta dinga yi. to Allah mata da adda
to muna roƙon Allah Allah ya bata mafita dukkan yaran mu ƴan mata daliban mu ne da jawarawan su duk wanda suke cikin wannan larura miji ya zo ya tafi saurayi ya zo ya tafi Allah ya ba su mijin aure Allah ya ba su mijin aure larura da take kansu da abaibadan da suke kansu Allah ya yi musu da yawa yawan irin wannan ana samu ko dai kaga akwai shafin aljani wataƙila akwai masul jinni sai a nemi maganin aljani ko kuma akwai sihiri sanmu ko akwai sihiri sanmu to ina ba da shawara akwai addu'o'in da muka rubuta kwanaki na sa ka yi posting din su a tura musu a group din da suke turo tambayoyin sai a tura mata sai ta je ta da audio din da ake karatun da kuma rubutun sai a tura mata Allah ya baki lafiya Allah ya yi miki amma da yawanci irin wannan abin shaidanu ne gaskiya Allah ya rufe asiri na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana zaune da mijinta bisa tilas tace ba shi da imanin kulawa da ita da yaranta sai abin da ya ga dama kuma an ce idan mutum ya rasu a hannun mijin da suke tare da shi za ta tashi a lahira a kiyama kamar yadda ta faɗa to ita ta ce ba ta son ta tashi da wannan mijin ranar kiyama saboda yana azabtar da su sosai shine take so mallam ya ba ta shawara
eh tunda ba ta so ai shikenan ai shi ita kiyama da ɗanta ba abin ka tilas tilas ko kiyama ka je ka ce ba ka son ta bara miki tilas ba ai to manufar aljanna da ma ya baka abin da kake so lahum fiha ma yashauna waladaina mazid wannan kenan abu na biyu tunda ba kya son sa kuma yana da dalilai da yawa da kika kina dalilai da yawa da kike dogara da su akan ba kya son sa yana azabtar da ke ai sai ki kashe auren ki huta a dakatar da auren a sanar da iyaye da yan uwa ya baki takardar ki ki rabu da shi dan ki je ki aure mai dadi da zaki mutuwa mai dadi ba ki zo ki kuntata kanki rayuwa cikin matsi ba duk matar da ta gabata iyawa akwai cutarwa akwai zalunci a ciki to ai sai ta ban sunan shi ai sai ta nemi a sauke mata irin wannan rayuwa da ra'a ce aljanna ma baka sha'awar ka da mutum mallam mai amfanin zama
wallahi
sai da wani amfani na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da yaro ya kai shekara 15 to amma idan ya fita sallar magriba sai ya tsaya wasa sai wajen isha'i zai dawo sai baban ya ce to kai sake zuwa masallaci to shine ita abin da yake damunta saboda shi uban wai ko yana gida lokacin sallahi baya zuwa masallaci sannan kuma ballantana ma ya je da yaran in ba zai je wadarin baya zuwa da yaran shine take neman a ba su shawara ya kamata ta yi
na farko dai ayi wa uban addu'a a roƙan masa Allah Allah shirye da shi rashin fitan ta sallah duk macen da take da mijin da baya fita sallah masallaci to ta tausaya masa kuma ai masa addu'a Allah shirye da shi Allah ya ganar da shi duk namijin da baya fita sallah a gidansa a tausaya masa kuma ai masa addu'a Allah shirye da shi Allah ya ganar da shi na ɗaya kenan abu na biyu yaron ku da yake fita sallah ya kamata a tura shi yaron da yake wannan shekarun ya kamata a tura shi je sallah kar ya gaji babansa a kan wannan mummunan ɗabi'a kuma kin yi kokari to amma abinda zaki shine ke kokari ki hana shi wannan fita yawon bayan ya je sallah din a hana shi fita yawon duk yanda za a hana shi a hana shi a bincika a gane ina yake tsaya wajen abokanan banza yake tsayawa to ya kamata a hana shi zuwa yawon ba a hana shi sallah ba a tabbatar an hana shi da dai ku ne iyayen kuna nan a raye kuma dole ai zai ji magana ku ko da dadi ko ba dadi dan haka a hana shi fita idan an gane ba wajen mutanen banza yake zuwa ba ba shi ya je masallaci ya je wajen su ya dawo gidan tunda an gane ba wajen mutanen banza yake zuwa ba to idan an gane kuma wajen mutanen banzan yake zuwa to sai a dau mataki akan sa na ladabtar da shi ya je sallah kuma amma in ya tsaya a wajen mutanen banzan a ladabtar da shi amma babu dalilin da za ku hana shi fita sallah babu dalilin da za ku hana shi fita sallah sai dai idan abin ya fi karfin ku gaba daya kada ya je lalace kuma to wannan sai a sake wani shawara a sake bugo mana waya ko a turo tambaya sai mu bada wata shawara insha Allah wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan ta gabbara sallah raka'a ta farko sai ta tashi zuwa raka'a ta biyu, to wai a lokacin sai sai tunanin sujjada ɗaya tai bayan ta riga ta tashi raka'a ta biyu, shine take tambaya za ta yi ta gyara sallarta.
Duk wanda yake yana cikin sallah sai ya jefar da rukuni, yana cikin sallah raka'ar farko yayi har ya shiga raka'a ta biyu sai ya ji ya jefar da rukuni kuma ya wuce wannan rukunin, to shikenan sai ya jefar da raka'ar, sai ya dauka wannan raka'ar ita ce ta farkon, wannan raka'ar ita ce ta farkon, sai kawai ya dora tunda ya jefar da rukuni. Shi kuma rukuni idan aka yi nisa to sai dai a jefar da raka'ar, kamar yanzu misalin hatta ta shiga wata raka'ar hatta zo wata sujjadar. Amma idan misalin tana dagowa ne, tana dagowa daga sujjadar ta dan miƙe, to za ta iya komawa ta zo da rukunin ta yi sujjadar, ta ƙara ta yi sujjadar da ba ta yi ba, sai ta dawo abinda ta yi din kuma sai ta sake shi. Za ta iya yin haka tunda bai yi nisa ba. Tunda bai yi nisa ba, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa waye ake yin ƙabila da ba'adi a sallar nafila?
Ita akwai saɓanin malamai ne dangane da abin da ya shafi yin ƙabila da ba'adi a sallar nafila. Imam Malik Allah ya masa rahama yana da ra'ayin cewa da nafila da farilla duk abu ɗaya ne, kamar yadda Imam al-Adawi ya faɗa a cikin hashiyarsa, da nafila da farilla duk ɗaya ne, sai dai a wajen abubuwa guda biyar kenan. Duk abin da ya shafi mutum a nafila ko a farilla duk ɗaya ne, amma banda abu guda biyar a wajen sujjada ƙabli da ba'di. Na farko dai wajen sirranta karatu a nafila, idan mutum ya sirranta ko ya boye ba wata sujjada a kansa, amma a farilla akwai, kaga kenan akwai bambanci kenan. Idan rafkanuwar sirranta karatu ya sami mutum ko bayyana karatu ya sami mutum a nafila, to ba sai ya yi sujjada ba, tunda ita nafila an sauƙaƙawa mutum. Haka bayyana karatu, ya kamata ya boye sai ya bayyana, shi ma wannan babu komai a gare shi, kamar yadda suka faɗa, illa wataƙila za a iya cewa to idan mutum ya yi karatu a boye a bayyane, ya karanta nafila a bayyane, kuma a sallar azhar nafila azhar, to wannan za a iya cewa ya sujjada, tunda babu buƙatar a ce ya bayyana karatu da azhar ko da nafila ce kuwa. Wannan kenan. Sannan akan abin da ya shafi karatun sura, idan mutum ya ƙi karanta karatun sura a sallar nafila, bai da laifi, ba wata sujjada a kansa. Amma idan a farilla ne, kaga akwai sujjada a kansa. Sannan abu na hudu shine, idan mutum ya yunkura ya shiga raka'a ta, wai ya dago daga kansa ya shiga raka'a ta uku, ya shiga raka'a ta uku ta yadda har ma ya dago da kansa daga ruku'in raka'a ta uku har ya shiga raka'a ta hudu, to idan a nafila ne, ya halatta daga ukun nan ya cika ce hudu, kawai ya maida ita nafila, ya halatta. Amma farilla ba a yi mata wannan, farilla bai halatta a yi mata wannan tsarin ba. Amma nafila ana iya canja tsarin da aka dauko ta daga niyyar raka'a biyu, sai mutum ya ji yayi uku, to zai iya ƙara ɗaya kawai ta zama hudu. To amma farilla, kamar yanzu magariba mai raka'a uku sai ka ce bari ka cika ta hudu, ba zai yiwu ba. Ko asubahi mai raka'a biyu ka ce bari ka cika ta zama ta hudu ko ta uku, ba zai yiwu ba. Wannan kenan. Sannan abu na ƙarshe, idan mutum ya abu na biyar kenan, idan mutum ya jefar da rukuni, idan ya jefar da rukuni a cikin sallar nafila kuma ya yi tsawo tsakaninsa da jefar da rukunin ko barin rukunin, ya yi tsawo, ko ma har ma ya shiga wata ya shiga wata abin nan ban sunan shi ya shiga wata rak'ar a malikiya dole sai ya kawo wannan rukunin a malikiya sabanin fatawar da muka bayar da su a wurin malikiya ya atibir rukun summa yabni zai kawo rukunin sannan kuma sai ya gina menene yake gina zai maimaito kenan abinda ya kadi kenan zai maimaito abinda ya bari to amma idan anafila ne mutum yana iya kawai ya jefar da ita shikenan kawai ya dora ya ci gaba to wannan sune wurare biyar da ake samu bambanci tsakanin nafila da farilla to in ba nan wuraren ba duk abin da ya same ki a cikin sujada ta kabli ko ta badi duka zaki kamar yadda ake farilla haka kuma za a yi wa nafila wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ne ya hana ta zuwa islamiya wai bisa zargin ya ganta tana cin wani abu a layi to shine tace dan Allah malai ya bata shawara saboda gaskiya tana jin dadin zuwa islamiya nan ana karatun qur'ani tana jin dadin
zuwa islamiya idan tana da hankali tana da sani ya kamata ita yanzu kaga bata ma dauka ma cin abu a layin laifi bane kaga dabi'ar mata kenan ki laifi kuma kina neman abin nan baki yadda ma kin yi kuskure ba ai ya kamata ya ladabtar da ita idan ya dakatar da ita tunda ba ta da kimtsi sai ki zauna ki rinka buga waya ana biya miki karatun islamiyya a gida ba daidai bane kuskure ne ki zo kina matar aure kina yaki baki a titi kina ciye-ciye wannan rashin kimtsi ne kuma rashin mutunta kai ne rashin gyara kai ne kuma wannan wulakanta mata ne duk matar da ke tafiya a titi tana ciye-ciye gaba ɗaya ba ta da bakin tsaye ba ta ma san me take ba to yanzu kai wannan namiji ne zai yadda da wannan ba wannan namiji ne wanda ya san ya kamata ga mata ka tana shan rage a hanya ko ta sai gida tana hambudawa a hanya ko ta ci wani abu a hanya ba za ka barta ba saboda ta mijinki ya san me yake yi kuma mutumin kirki ne kare miki mutunci yake da ya hana ki zuwa islamiya sai kin je kin tuba kin ce kin yi alƙawari kin daina in ya so ya mayar da ke yawa amma ba daidai bane shi din ma ya zai barki cikin jahilci kuma tun jahilcin ne yasa kika aikata abin da kika aikata amma dai ina goyon bayan ya ladabtar da ke in ya dakatar da ke dan ya ladabtar da ke bai saba Allah bai saba shari'a ba amma ya barki kuma alal dawam ki dawama cikin jahilci wannan kuma bai halatta ba Allah ya bada ikon gyarawa ke ma ki gyara halinki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa suna tare da mijinta tsawon shekara 4
na'am
amma duk san da ta samu ciki sai ya tafi sa ba zai dawo ba sai bayan ta haihu iyayenta ne suke mata komai dan haka yanzu so take sauke mata to amma sai magana da iyayenta amma an ki daukar matakin komai sai dai a ce wai ta jira sai ya dawo yanzu ma ya gudu ne fa shine take so mana ya bata shawara
wato wani lokacin irin waɗannan tambayoyin wallahi suna ban mamaki irin mutane marasa tsoron Allah mutanen da ba sa kyauta mutum kawai da matarsa a dauke ciki sai gudu ya tafi ya bata
na ko ba
wani irin mutum ne wannan kuma yanzu nan idan ta ce a kashe auren a ce ta yi laifi ba ki da laifi ko daya da kika ce a kashe auren tunda bai da kirki bai san ya kamata ba kuma ya kamata iyayenki su nemo shi duk inda yake ko a sa alkali ya sa a nemo shi kuma ki iya karfin ki karbi takardanki tunda bai da kirki nan gaba kuma in ma ba su kashe auren ba to karki sake bari ki dauke shi din yake ta durka kwayoyi da allurai kuran tunda baya daukar nauyin ku wahala yake barin ku da shi bai kyauta ba abin da yayi ba daidai bane wannan ne shawara ta ba laifi kika yi ba idan kika ce sauwaye miki tunda bai da kirki kuma an yi hanyar gyara bai ba sannan kuma lalle karki bari hakan ya ci gaba da maimaituwa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana tare da mijinta shekara 30 ta ce kafin shekara 30 din aka masa da taya ma'aikacin banki ne ita kuma ma'aikaciyar shari'a to sanadiyar wannan rashin aikin nasa ba aikin komai ba sana'a komai yana zaune a gida kullum ko ta masa magana sai akan ya fita sai ya nuna mata ba inda za shi tunda ya nemi aikin har ya gaji bai samu ba bai iya kasuwanci ba ita take daukan wai lalurar shi da ta yara sitira da sauransu da kudin makaranta shi da take su malai ba ta shawara me ya kamata ta yi yanzu
to na farko dai ba ni sunan shi tunda kuka yi wannan shekara 30 kika yi hakuri hajiya kuma Allah ya rufa miki asiri kina aiki a ma'aikata ma ta shari'a kuna dan samun albashi mai kwari sai ki gode wa Allah da Allah ya baki damar da zaki kula da ƴaƴan naki ki kula da mijin naki kawai ki tawakkali ki dai ki ci gaba ni ba zan baki fatawa ki kashe auren ki a wannan shekarun ba niki ki zama shekara 30 da miji kuna tare da shi ki kashe auren ki zai ina sai dai in ya zama dole ba inda za ki tunda ya baki dama kina zuwa kina yin aiki kuma kina da abin da zaki ci ki sha ki kula da yaran ki ina baki da shawara ki rike wannan rufin asirin da ubangiji ya baki ta neman lada ko ne ta masa addu'a Allah ya bashi yadda zai yi abu na biyu matukar ba cutuwa kike wajen ciyar da su da shayar da su to ki ci gaba da daurewa Allah zai baki lada kuma insha Allah zaki samu ci gaba akan wannan taimakon yayanki da taimakon mijinki da kike abu na uku ina kira ga maza duk wanda ya san yana aikin gwamnati to ya kokari fa irin neman sana'a ko noma ko kiwo ko kasuwanci ko wata mu'amala duk ma'aikacin gwamnati abin tausayi ne shi bayan yayi ritaya yanzu kwanan nan wani bawan Allah ya zo ga mu yace malam da ilimin sa da komai yana aiki a Abuja kawai ma'aikatan sa aka ce an yi yawa wallahi kawai sai aka rage hadda shi yace malam ga tarin iyali ga ƴan uwana da dangi na gaba daya kai na suke yace wallahi malam sai na ga kudin sai na ga suna na ya fito a cikin waɗanda aka kora to kuma ba sana'a ba noma ba kiwo ba kasuwa ba iya komai ba wannan kuskure ne da ma'aikata gwamnati suke gaskiya yawa ni yanzu ka gani malam ni ma'aikacin gwamnati ne amma magana ta gaskiya na yi wa kaina kiyamun laili ina noma kwarai kuwa ina noma daidai gwargwado da ɗan abin da ba a rasa ba da ba sai na faɗa shi kuma me nake ba amma dai halal ne abin da nake so gaskiya duk wani ma'aikacin gwamnati kuskure ne mutum ya dogara da aikin gwamnati ko aikin kamfani wallahi dare ɗaya za su iya sallamanka wani tsautsayi zai iya biyowa ko wani ciwo ko wani haɗari ko na su tashi mutum daga aiki ai maka ritaya dole ƴaƴanka su tozarta iyalinka su tozarta wani lokacin sai ta kai gaba wallahi mutum ya ɗauki gidansa ya sai da shi kaga wannan ai ya zama masifa Allah ya sauye to ina ba da shawara ga ma'aikata irin wannan yanzu matarsa tana neman yanzu da mun ba ta fata ta kashe auren nan za ta shekara 30 fa kuma kar ka manta cewa ce fa tun daga nan zuwa shekara 30 din ya ritaya shekara 30 mutum yana zaune a gida baya komai
no daga baya ya ritaya
ka karanta tambayar
kafin shekara shi shekara 30 din aka mai ritaya
na to
irin da kuma sai san sha maybe ko 25 haka
yawa to kaga ai ta wahala ta da ku ita ma yanzu ina jin tana ƙarshen ritaya ne shi yasa take nemo kanta mafita Allah ya ba ku yadda za ku yi na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa wai makaranta ce ranar juma'a ba a tashi sai karfe 3 yara suna rasa sallar juma'a amma wai suna yi a tsakanin su dalibai haka shine take tambaya ba laifi kin da san girma ko da laifi
idan masallacin juma'a ne aka yi da sharuɗin masallacin juma'a ginan nan masallaci da neman da huduba da komai kika yi ba laifi sallah ta yi amma idan dai zuwa suka haka kurin su je su yi ta yin azhar to kaga wannan bai yi ba abu na biyu kuma yanzu a ƙasa irin wannan yanzu dai kaga wannan dai ban sani ba sai dai daga ƙasar waje ta turo wace ƙasa ce wannan amma a ƙasa irin ta Najeriya ita ko wannan wace makaranta ce take da ƴancin da za ta hana ƴaƴa fita sallar juma'a ranar juma'a wace makaranta ce wannan kuma abu na biyu ki cire ƴaƴan mana dole ne sai me amfanin makarantar da ƴaƴan ki za su rinka sallarsa juma'a me za a ba su kuma mai takarda ce za su samu da tafi ta kowa kuma iyayen kuna da laifi yaya zan ɗauki ɗana in kai shi makarantar da za a hana shi sallar juma'a a kan me makarantar nan ko ta waye wannan ita makarantar ita ko wannan makarantar wacce ce ita wannan makarantar kuma ya kamata ku kai karansu, wallahi ku kai karansu, ku nemo ƴan jarida ku fallasa su, sannan kuma a sanar da hukuma ta ilimi dan ya saba wa ka'ida, ya saba wa kowace ka'ida da ta musulmi da ta kafiran gaba daya. Mutane ba su da kishi wani lokacin da abun haushi, ka dauki kudinka, ka dauki danka, ka kai shi makarantar da wai a ran Juma'a ba za a tashi shi ba sai ranar karfe 3, kuma wai a hana shi sallar Juma'a, kuma ka je wai me za a koya wannan dan? Tunda wannan fatuwar ke kanki kina da laifi a cikin wannan abu wallahi, da ka bai halatta ba, bai halatta ba, bai halatta ba, su fita su je su sallar Juma'a. In bokon za su yi ta yi su bari, in sun je sun Juma'a su dawo a dora musu. Amma magana a zauna a ƙi a sallame su saboda an raina mana addini, an raina mana ƙasa, an raina mana al'umma. Ya kamata a sanar da mu wace makaranta ce wannan. Ƙwarai da gaske. Ya kamata mu san wace makaranta ne wannan, ko a ina take kuwa. Sai dai makaranta arna ce kika je kika kai ƴaƴanki da kanki, daman duk arna ne kika ɗebi ƴaƴanki kina musulmi. Kuna musulmi ko kai su makaranta arna, to ga ki sake rubuta mana tambaya anan akan wannan, ki cire su kawai, a cire ayan bai halatta su yi wannan makarantar ba. Na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin namiji ne wai yake cewa wata yana son ta alhalin mata aure ce wai tsohuwar budurwarsa ce, kawai dai sun samu sabani da mijinta ne, yanzu ba ta gidan mijin, kuma dai ba wai saki ba ne, shi ne wai yake mata, take gaya masa matsalolinta, shi kuma yake mata kalamai na soyayya, shi ne take so ta san hukuncin hakan a addinin Musulunci.
Haramun ne mai gidanki yake yi, yana aikata haramun, kuma ya kamata a tunatar da shi ya daina alaka da matar da matarsa ba, kuma shi ma bai ji daɗi wani ya zo ya alaka da ke ba, har yana miki kalmomi na soyayya. Madama wancan mutumin bai sake ta ba, ta fita da igiyar aurensa ba, to abin da yake aikata haramu ne, kuma gaskiya cin amana ce. Allah shirye shi. Na'am.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa wai da karfe nawa ne lokacin sallar dare yake wucewa?
Da zara alfijir yake, to yanzu zuwa karfe 5:30 da rabi haka lokacin sallar dare ya wuce, kuma sai kuma shirin asuba. Na'am.
Ita mai ta gaba take cewa ta rantsuwa ne akan ba za ta yi abu ba, kuma daga baya ta bai, amma lokacin da ta rantsuwar ranta ne a bayan daga baya da ta huce wai sai ta abin, shine take tambaya wai azumin da za ta yi na kafara za ta iya yin su ne a haɗe ko za ta iya rarraba su?
To na farko dai dangane da kafara ta rantsuwa, Allah ya yi magana a cikin suratul Ma'ida aya ta 98 a ta aya ta 89, Ubangiji tabaraka ta'ala ce la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman. Fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Fa man lam yajid fa siyamu 3 ayyam. Dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum. Inji Allah tabaraka ta'ala. Kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Tashkuru. Idan mutum ya rantsuwa ya karya wannan rantsuwa, to zai kafara. Qur'ani tabaraka Qur'ani yayi bayani kamar da Allah madaukin sarki ya faɗa, a na farko dai a ciyar da miskini guda 10, kafarar rantsuwa matakai abuwa ne guda 4. Na farko dai a ciyar da miskini, a samu mabukaci manyunwaci talaka mutum 10 a ciyar da su, ko kuma a dinka musu kaya.
Option na biyu kenan.
Eh,
zabi na biyu.
Zabi na biyu, a ciyar da su ko kuma a yi musu kaya.
Mutum 10.
Mutum 10 dole ga baki daya, ko kuma tahriru raqaba. Abu na uku, enter wuyayi. Idan akwai baiwa sai a je a yanta ta, to sai Allah ya bada zabi na hudu. Fa man lam yajid, wanda bai samu daman yin waɗannan ba, sai in mutum ya kasa
bazai iya dinka wa
bazai dinka ba bazai bada abinci ba
bazai iya ciyar da mutum goma ba
bazai iya
yanta baiwa ba
yawa bazai iya ba to shikenan sai ya azumi guda uku abinda malamai suka ce idan bazai iya waɗannan abubuwan bane zai azumi guda uku haka qur'ani ya ce fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayamin zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wa fadu aymanikum to anan malamai sun yi sabani wasu abinda suka ce na farkon dai daman zabi ne ko dai ya ciyar an gane ko ya suturta ko ya yanta ba wannan yana da choice ya zaba duk wanda zai in kuma ya gagara ga dama an bashi nan in ka lura kaman azumin zai dan fi sauki a nan
zai fi sauki
to ba za a tsallako ayi azumin ba sai tunda Allah ce fa man lam yajid cewa sai in ba a samu ba yawwa to da Allah ya ce ayi azumin nan a wasu malamai sun tafi akan cewa ba za a jira ba kamar yadda Imam Malik Allah ya masa rahama ya tafi akai a malikiya ba dole bane ba za a jira ba dole bane jira ba wannan azumi na kafarar rantsuwa a mazhabar malikiya ba dole bane a jira to amma a masama ta Imam Ahmad da sauransu wanda malamai suna rinjaye da wannan fatawa ta Imam Ahmad rahimahullah cewa lalle wajibi ne a jira su dan qur'ani ce fasiyamu thalathati ayyamin ayi azumin kwana uku su abinda suka fahimta kenan dan haka abinda yafi a jira su shi yafi idan kuma ba a samu daman jirawa ba sai a je alalumu masabar malikiya da ta halatta a iya rabawa wallahu alam na'am
kenan dai mutane da kwata-kwata sai kaga azumin nan kawai mutum in ya rantsuwa sai ce shi azumi uku ya hau kansa ba ma a maganar
ba ma
kuma yana da halin ciyarwa
gashi qur'ani ne Allah ya faɗa la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima
aqadtum min al-aymani ake magana mutane ba sa magana
fa kafaratuhu haka qur'ani ya ce kafarar shi ne
to masha Allah
ya fara ambatuwa it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga zabin anan yake aiki sai na karshen sai ce fa man lam yajid wanda bai samu ba wanda bai da iko kenan to shine sai dauki azumi aje a tafafatawa Allah ya sa mu dace
na saka da alkhairi me tambaya ta gaba take cewa mijinta ne yasa akai masa kunshi ita da abokiyar zamanta da yaran su to ya iya ba da kuɗin shine ta ciyo bashi ta biya kuma ba ta da halin wannan biyan bashin shine take tambaya wai za ta iya daukan kuɗi a wajen shi a hankali tana dauka har ta biya bashin
warai kuwa sosai ma ta dauka ta biya masa haƙin sa kar ma ta bari ya mutu ba ta biya ba ai kayan sa ne ai warai kuwa muje
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mace ce take fama da wannan kuma aljaniya aure ta tana ganin alamu da suke nuna haka akwai wacce ma har dai da sauran su yana tana yawan saduwa da shi a cikin dare haka to shine suke tambaya wacce addu'a ya kamata su dinga me ya kamata su yi
babban maganin wannan abun shine karanta suratul baqara a rinka karanta suratul baqara akai ana roƙon Allah yayi jinnul ashiq kenan shine auren aljani mai auren mata shine aure ta sannan zama da alwala shi ma yana taimakawa kwarai da gaske da kuma yawan karanta falaki da nasi duka shi ma yana taimakawa kwarai da gaske sannan zai kyau ka tura musu wannan addu'o'i na ruqiya da muka yi da na ibtalu sihri da ayatul azab da ayatul khawf da ayatul hibzi duka idan za a iya tuna inda suke sai a tura musu
insha
Allah an lura da irin waɗannan sai a tura musu ko addu'ai zai ce maka musu kwarai da gaske Allah ya sa mu dace saboda kar aje a tafi wajen boka kuma na'am
Allah ya saka da alkhairi me tambaya ta gaba take cewa tana so malamin nasiha ga maza ina yawan jin wa'azin malam tace tayu ma zai ji wannan ya gyara tace wai haka kawai mijin sai ya canza mata kwanan nan kawai kullun yana kan waya ko TV ba shi da lokacin hira da ita kuma da ba haka yake ba dan lokacin an yi magana sai ya taba tare kamar an masa laifi ba nuna kulawa ita ce gashi bangaren auratayya sai kwanaki sai sati ko kwanaki bai neme ta ba sai dai idan ita ta neme shi kuma ko ta neme shi ba sai ba ruwan shi kai sai ya baccin sa shine ta ce dan Allah a bada shawara kuma ayi nasiha
to shawara ta da nasiha ta na farko akan ku koma ta kuma ku gyara halin ku wani lokacin namiji yana tuburewa mace ne ya canja mata mu'amala saboda halinta da bai da kyau kaga yanzu nan duk ta fadi laifukan sa amma ita bata fadi nata ba ba mamaki kazanta ce da ita ba mamaki bata zuwa masa da sakin fuska da murya na da dariya da ainihin murmushi ba mamaki sai ta gama zagin sa ko ta daka mai tsawa duk ana samu mata masu wannan masu daka mazajen su tsawa ko mace ta yi wa mijinta Allah ya isa akwai ma mai zagi ma akwai wanda ta ce masa in ka tafi kada Allah ya dawo da kai duka irin waɗannan ɗabi'u to yaushe namiji zai iya saurara ta a shimfiɗa to ni ina muku nasiha kafin na yi wa mazan nasiha kuma ku yi ƙoƙari ku gyara halayenku galiban wasu mazajen za ka in sun ƙaurace wa matansu akwai wani abu da matar ta yi musu yake mata azaba shi ma sai ya rama ba ina halatta ya rama din ne ba haka amma dai kuma kuna da naku laifi na biyu a namijin da yake da irin wannan ɗabi'a da wannan mata ta faɗa ya kamata ya ji tsoron Allah ya sani akwai hakkin matarsa akan sa kuma lalle idan bai yi ba Allah zai kama shi kuma ya shiga hakkin ki ya zalunce ki amma kuma ke mace ce kina da hanyoyi ɗaruruka da zaki bi ki malkato mijinki da da shi kan hanya tunda bai sake ki ba bai kuma sallame ki ba in Allah ya sa da abin zai zama da sauki muna fatan Allah ya sa ya ji ya gyara ke ma kuma Allah ya sa ki ji ki gyara wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wani lokaci wai mutum yana cikin sallah sai ji wani ruwa ya fito masa kace musamman mace in tana ovulation shine sanda kwai yake shakowa ya zo mara lokacin da yake zuwa a lokacin shine take tambaya wai to wannan ruwan da yake zuwa idan za ta sallame ne ta saki alwala ko kuma za ta ci gaba da sallah tunda ruwan ya zuba ne tana cikin sallah
ai duk abin da ya fito miki kina cikin sallah ta gaban ki ai ya lalata miki alwala sai dai idan ya zama salsal bauli ne ko salsal kaza ne ya zama ciwo da kullun yana tsiga ko da alwala ko ba alwala ko ana cikin tsarki ko ba a cikin tsarki kullun a ce yana zuwa to wannan shine amma matukar yin wannan bayani ne da kika yi alwala ki ta warware sai kin je kin sake sabuwar alwala sai kin je kin sake sabuwar alwala kin yi sabuwar sallah sannan shi wannan lokacin ovulation din duk da cewa dai ni ba da ilimi akan abun to dama suna iya ganewa ne
ana dan jin alamu ran da kwan yake
sauka ya sauka a cikin mahaifa mace ta ji
suna ji
ha
suna ji suna dan ganewa suna dan yin ciwon ciki ne ko mene ne
to Allah sauki Allah ya ba da lafiya na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa watan su 8 da aure wai sai bayan auren ta gane mijin nata yana mu'amala da maza kuma ba iya musulmi ba
namiji yana alaka da maza
yana mu'amala da maza yana neman maza yawa har kristoci ta ce wanda ba musulmi ba ta iya kokari dan ya gane amma har yanzu bai dina ba to kuma ta kasa fada wa kowa tace bai san ma ta san yana yin wannan harkar ba shine take so mallan ya bata shawara
ki sanar da shi ya san kin san yana yi kuma ke masa nasiha ki ce masa ba za ki aminta ba za ki yadda ba dan wannan abu haramun ne hukuncin mai yin sa ma addinin musulunci ma kashin shi ake luwadi kenan munan aiki amal qaumi lut abu na biyu ki sanar da iyayenki sanar da waliyansa idan bai zai gyara ba kuma ki nuna masa idan bai yi gyara ba ma za ki rabu da shi yawa dan fasiki ne kar ki kuskura ki bari bakin ciki ya kashe
kar ki kuskura ki bari bakin ciki ya kashe
da haka ki kula kuma ya kamata ki kokari ki dage da addu'a Allah shirye miki da mijinki dan duk matar da Allah ya jarabe ta mijinta yana neman aure yana neman maza to wannan an shiga bala'i Allah shiryar da shi Allah ganar da shi ki tashi bacci bai kama ki ba ki miƙe sosai sai kin tabbatar ya daina kuma ki bincika me yasa yake wannan harkar neman maza ko a gidansa ne ba a biya masa bukatarsa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ko yake cewa idan 12 dare wai lokacin isha'i ya fita ko kuma bai fita ba
bai lokacin isha'i bai fita ba gaba daya dan 12 dare ai isha'i tana fita ne idan lokacin 1:3 dare ya zo na karshe kuma lokacin alfijir yake to a ce fitan isha'i gaba daya ba sai in alfijir yake to ita tana lokaci ne mai tsawo ai yawa dan ka ya halatta za iya yin sallar isha'i 12 karfe 1 karfe 2 ma duk za iya yi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin sallah akan tufa kamar mayafi ko dan kwalima ta haka ya shimfida ya sallah da su
babu laifi idan suna da tsarki ba laifi inda suna tsarki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne wai yake zarginta yana yawan zarginta kuma tace shi yana rayuwa a ƙasar turawa amma bai hana ta ita ba ta zargin shi da komai shine take so dan Allah ya bata shawara
bai mata adalci ba bai kyauta ba ya tafi ya batta yana rayuwa a ƙasar turawa can ne aka fi tsammanin ma watakila zai iya lalacewa idan lalacewa ne amma ita ta yarda da shi ta aminta da shi amma shi kuma ya sa mata ido yana zarginta bai kyauta ba abin da ya ba daidai ba ne
yau karashin tambayar wai take cewa shi ya yi mata kayan ɗaki kafin su aure to shi ne yake yawan goranta mata ya ce ma ta tashi ta tafi gida zai sa ƙanwarsa a gidan in ta ce ya sake ta tukunna sai ya ce ai shi bata gaji da zama ba kenan a in ta gaji da zama tafiya za ta sai ce ta tashi ta bar masa gida ta daina zai sa ƙanwarsa a gida
kuma da aure tsakanin
da aure
to wannan ai kaga na farko dai wancan abun a ba mamaki yana zarginta saboda halinta bai da kyau dan yana ƙasar turai ita tana Najeriya sharadi ne sai ya zama ita ba a zarge ta ba idan watakila tana aikata abun zargi za a zarge ta mana in tana aikata abun zargi za a zarge ta sai ta gyara halinta shi kuma wannan hali da yake mata ina jin ai halin ma na rashin imanin ma ya isa ma
saboda shi ya kai daki kaza
rashin imanin ya isa da rashin tausayi da wulakanci dan namiji yayi wa mace kayan daki dama shi ya kamata ya yi duk wani kayan daki da wani gado da katifa da wani abu ai namiji ne ya kamata ya ba mata ma ne ya kamata nan gaba ma mazan ya kamata su dawo malamai su ta bada fatawa mazan su ta kayan ɗakin kawai shine yafi alheri amma dai wannan ɗabi'ar da muke ba daidai bane ina baki shawara ki sanar da iyayenki kuma ki nemi ƴancin ki gaskiya ki sanar da iyayenki ki sanar da waliyanki ya daina miki haka kina baya nan yana ƙasar waje kuma ya kore ki yace ya fita ki fita zai kawo kannansa to ba sai ki fita ki koma gidan iyayen naki ba sai ki fita ki koma gidan iyayenki sai ki
zauna ki tsaya ta dade ne kayan dakin mai taje ta siyar
ta kwashe mana ta tafi da su na mun tunda ya riga ya siya mata mallam na'am
okay ta yabbata da rigima
akan me ai ya riga ya siya mata ya bata ta tafi da su kuro na'am
Allah ya saka da alkhairi wanda take cewa suna soyayya da wani har an kai magana aure daga baya sai aka gane yana shaye-shaye da aka je aka masa maganar an fasa auren dan an gano yana shaye-shaye sai ce wallahi ya daina tuntuni kuma ya alƙawari ba zai ƙara shan duk abin da zai saka shi cikin baye ba yana ta rantsuwa har da kukansa shine take tambaya ya halatta ta aure shi
ya halatta ta aure shi mutun da ya ce ya tuba inda kin yadda ba ƙarya yake ba kukan ƙarya yake ba sai ki aure shi ai tunda ya nuna ya tuba ki aure shi kawai babu laifi a kai tunda ya nuna ya tuba ya za a to a gane bai tuban ba sai an ga ya koma tunda bai kuma yi ba bai ci gaba sai ta aure shi idan irin waɗannan dai sai a hankali ne kawai gyarawar su wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa shi soja ne wai sojan yaƙi infantry kamar yadda ya faɗa yace sometimes during operations soldiers get terribly wounded and sometimes will ask to be killed rather than leaving them to be captured by the enemies alive shine what is the ruling on this
shi wannan soja ne da yake filin daga yana cewa lokacin akan yi musu rauni mummunan rauni su fadi ba za su iya tashi su gudu ba to saboda kada abokanan gaban su su kama su su musu kisan wulakanci sai su gaya wa abokanan su ce ko su harbe su su kashe su kawai su kuma abokanan nasu je su harbe su kashe su menene hukuncin shari'a kan wannan haram ne haramun ne ai yanzu wannan tsammanin abokin gaban ka zai kama ka ya maka kisan wulakanci tsammani ne ba tabbas ai sannan kuma wataƙila Allah ya baka wata hanya wata mafita da zaka iya abin nan ba ni sunan shi
kubuta
sannan kuma kana dama kai abubuwa kai kalmar shahada ka kira Allah ka ambaci Allah duk wulakancin da zasu ma duk kisan wulakancin da zasu yi maka tunda daman ka shiga wannan sana'a ai abu ne da Allah ya kaddara maka shi amma wani ya ji dan uwanka ya sa bindiga ya harbe ka kuma shi ya harbe ka kuma kai da kanka ce a kashe kanka a wannan bai zai zama halal ba ai shi yanzu ya je cewa Allah ne shi da ya kashe ka sannan kai da ka sa aka kashe ka ai ba daidai bane wannan kuskure ne gaskiya ba daidai bane kuskure ne so your question is being cleared and is understood sharia does not permit you to kill yourself or to ask somebody to kill you. Even if you are thinking that your enemy can catch you and do something bad for you, it is just a suspect. You are just suspecting. It is not a sure. And even if they catch you, they will kill you in a bad way. It is not allowed Islamically to ask someone to kill you. He himself that you are asking him to shoot you, it's not allowed for him Islamically to shoot you. He didn't have any base of killing you. And you are not allowed to ask someone to kill you. You should just continue to be praying Allah subhanahu wa ta'ala. And it is your job. It is what you choose. Wallahu ta'ala alam. Naam.
Allah saka da alkhairi. Me tambaya ta gaba take cewa wai kanwar mijinta ne take zaune a gidan su. To shine mijin yake ganin wai kamar idan ya siya mata abu dole ita ma siya sai wa mata kamar haƙƙi ɗaya ne da nata da na ita ƙanwar mijin ita kuma sai take ganin kamar ba haka ba ita matarsa ce ai gaskiya shine wai da tai magana sai yake ganin laifinta komai ta ce dai da sai musu abu iri ɗaya shi kuma sai yake ganin gaskiya ba ta kyauta ba shine take so mallam ya bada shawara kuma ya faɗi wai menene waye mai laifi gaskiya ta faɗa ko daidai tai ko ba daidai tai ba da ta ce a daina haɗa ta da kanwa
ba ce laifi ba kanwa ka daban matar ka daban matsayin kanwa daban matsayin mata daban matar ka kanwar ka kuma za ka aure ta ba za ka iya kyautatawa wa kanwar ka sama da matar ka kamar yadda kuma za ka iya kyautatawa matar ka sama da kanwar ka kuma mata suna da kishi kowa ya riga ya sani ka dauko abin da ka siya wa matarka ka siya kanwar ka hada su iri daya kai ma baka nemo zaman lafiya ba ka ta da fitina ne a gidanka kuma za ta ga gaskiya ba a kimanta ta ba a darajata ta ba dan ka baki laifi ba dan kin yi magana wataƙila ya iya jawo miki reni wataƙila ya jawo a ga cewa baki da daraja ko kina da karancin daraja sauransu akwai abin da za ka yi da matarka amma ai kanwar ka ba za ta yi ma ba saboda haka matsayin su daban kowa kuma inda Allah ya aje shi daban ki dinga gaya masa da uslubi mai kyau ya daina yi kuma ya tambayi malamai a ba shi shawara amma ba laifi kika yi ba kuma bai kyauta miki ba gaskiya wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa makwabciyarsa ce tana da aure to mijinta mutum ne mai taimakon jama'a amma a gida idan za ta faɗa mishi tana son abu ko da abinci ne sai ya ce ba shi da halin wannan abu amma a waje da an kawo masa matsala sai ya magance ta to ya akai akai dai aka zo aka bata labari aka ce yana neman mata yana neman wata mata aure har yana kashe mata kuɗi ma fiye da to dai ta tabbatar da hakan to shine yake take neman shawara wai ta fada wa iyayensa si masa nasiha ko kuma ta ja bakin ta ta shi
ita ta fara yi masa magana kafin ta kai shi iyaye kullum ba a kai mutum iyaye sai an gwada a gida tsakaninki da shi a daki abu ya gagara ki fara gwadawa da ke da shi ku tattauna 1 2 3 ai masa bayani a nuna masa kuskuren da yake in bai musu ki ga iyayensa abun mamaki ya taimaki na waje ya cutar da na gida abun mamaki manzo Allah ce ko sadaka ne khairu sadaka ce an zahare zinan mafi alherin sadaka shine idan gida ya wadata ka dauka ka bayar wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita da mijinta shekara 14 kuma Allah ya albarkace su da haihuwa har mata yaya biyar suna zaman lafiya ko bata mata rai idan ta tana kyautata masa kyautata mata da yayin shekara 14 sai ta ji ta daina jin haushin shi to yanzu shi ne take tambaya wai ya halatta su yi addu'a Allah ya ba su da namiji za su yi wannan addu'ar
to sai kuwa me hana
to a taya su da addu'a
Allah ya ba ku da namiji salihi na kwarai Allah ya ba ku da namiji salihi na kwarai wanda zai kula da ku na
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ko yake cewa daga Saudiya ne ta rubuta wannan tambayar ta ce Larabawa haka idan sun canza gida sun samu budi sun yi wani gida a wani wajen sukan kulle gidansu tsohon kenan sai su tafi su bar shi to sai yan Najeriya haka a yadda ta faɗa sai su je su bude wannan gida su ja wuta ta makota ma suke jan wutar su zo kuma su sa haya a gidan su ta karɓa kuɗi kuma su tsananta miliyoyi suke karɓa ma a haka ba sa tausaya wa ƴan uwansu ƴan Najeriya wai a yadda ta faɗa sai sun karɓi kuɗi shine take tambaya malam dan Allah ya ja hankali kuma ya yi nasiha
na farko dai idan har abin da ta faɗa din hakan yana faruwa haram ne sata ce kuma haram ne sata ne ka jone wata wutar wani ba da izininsa ba kuma ba da yardansa ba ya kar yayi aikata haram kuma ya karbi kuɗin haram kuɗin da bai cancance su ba yawa sannan abu na biyu shine akwai alamar tambaya akan wannan ko dai ta yi kuskure ko kuma ta faɗi abin da ba haka yake ba yawa yanzu Saudiya da tsarin su yake kowa ya sani wutar gaba ɗaya wutar mita ce wuta ce ta mita kuma kowace shukka kowane apartment da mitarsa Saudiya Misra ko duk kasashen Larabawa na haka suke idan in kana da block block kowane gida ba ma wai block din ba fa sama wutarsa daban kasa wutarsa daban ka fahimce ni to sai mai gida wani balarabe ya zo sai ya fita daga gidansa to ya za a yi wani ya zo ya joni wutar gidansa ana ta bashi kuɗi ai wutar dole za ta ƙare kuma in ma ba ta ƙare ba ai za a kai mai bill shi wani irin ba gidaje ne ya fita ya bar gida kuma za a ta kawo masa bill ya biya
a ba ka gane ba wutan makota suke sata su jona a gidan da suka kama din kamar yanzu ai mutum zai iya satar wutan makocin shi
oke na gane
eh wutan makotan suke
amma a tambayar ai cewa ce mutum ne balarabe ya fita ya rufe gidansa an jona
a sai a joni wanda suke na makota ba wai wanda suke ba da hayan ne suke zuwa su joni na makota ba su kansu wutan ma ba su hada ta legal illegal suke
joni kenan dai ba wutar gidan balaraben da ya fita ba
a ba shi ba shi
yawa to wannan haram ne to amma kuma shi ma malam shi ma shi kansa balaraben mai biyan kudin wutar ai zai ga ana ja masa bill din da yafi wanda yake biya a da
san suna da kuɗi
fa eh duk da suna da kuɗin amma dai haramun ne wannan zalunci ne kadan daga cikin illolin ƴan Najeriya kenan in ya tabbata suna wannan abun rashin gaskiya da cin amana a duk inda kuke shi yasa Allah yake da rabon ku duk inda aka shiga mu ne wahalalu ba mu da kima ba mu da daraja yanzu malam ko irin kasashen turai zaka ji America UK Canada ina ne indai da passport din Najeriya ne wallahi sai ka kwammace baka je ba za a yi ta maka wulakanci a tsaye da kai a yi ta tambayar ka yanzu malam passport mai daraja passport din Niger Allah musu albarka wallahi tallahi in ka dena Niger a mutunci a karrame na Ghana a mutunci a karrame na Kamaru a mutunci a karrame passport duk inda zaka je a kasashen duniyar nan gaba daya turawan su kansu sun san wannan dan Kamaru ne dan Ghana ne dan kaza amma in dai sun ga passport din Nigeria saboda halin mu da irin wannan dabi'un da kuke aikatawa wanda suke zuwa suke bata wa ƴan ƙasar su suna suke bata tarbiyar da ta mutunci ka ajiye ma maganar ma addini ba sanin ya kamata ma wallahi bai da dadi irin wannan dabi'u ne wanda suke ba su suke kuna jefa mu kunya kuma kuna jefa mu wulakanta kai shine za ga wani lokacin idan hukumar Saudiya ta zo tana musu wulakanci ai ta fito ana bidiyo ana zagin hukumar Saudiya to yanzu gashi wannan ta fito ta fada yar uwanku ne kuna tare a ce mutum ya zo ya dauki gidan haya ya saci wutar gidan Balarabe ya kuma karba kudin a hannun ƴan uwansa kuma alhali wutan sata ne yake dauka ta makoci ma'ana sai san dabara za su juno wai wutar makoci wutar ta sata sannan kuma da a wata kuma yazo ya karba kudin ƴan uwansa
miliyoyi
sai daga baya kuma idan an zo an gane an musu wulakanci su yi bidiyo suna nuna cewa hukumar Saudiya tana wulakanta su wannan ba daidai bane in dai ya tabbata abin da wannan mata ta faɗa haka ne to ya kamata a ji tsoron Allah kuma kungiyoyin da ake zaune a can waɗanda suke masu na san tabbatar akwai kungiya a rinka jin mutane ana faɗakar da su ana nuna musu abin da suke ba daidai bane wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa tana da saurayi yana da mata da yara suna zaman lafiya yana son ya aure ta kuma mutum ne mai hankali kamar yadda ta faɗa wai mai addini to rannan kawai sai ya ce zai gaya mata wani halin sa wanda bata sani ba sai ya ce mata yana shan sigari amma yana kokarin dainawa don Allah kar ta daina son shi kuma kar ta faɗa to shine yanzu mahaifinta ya tambaye ta shin tana son shi to shine har yanzu ta kasa bada ansa saboda wannan magana da ya faɗa mata shine take neman shawaran mallam yanzu akan wannan al'amarin
tunda bai daina ba zaki faɗa mana ƙarya zaki ai ba ƙarya za ta yi ba
su ba ma su sani shine take
eh sai ta gaya musu ai haram ne shan sigari
okay
shan sigari haram ne shan taba haram ne kuma ke kanki in kika kuskure kika aure mai shan taba sai kin kwammace baki aure shi ba saboda zai cutar da ke da warin tabar duk matar mai shan taba tana hakuri ne da shi Allah ya yaye musu Allah ya yaye musu musifa ce Allah warkar da su Allah ya yaye musu Allah ba su yi kwanto ba na farko dai zunubi ne haramun ne na biyu kuma akwai cutarwa don haka idan iyayenki sun tambaye ki ki gaya musu gaskiya kuma ya ce wai kar ki faɗa kuma bai daina ba ai ya kamata ya ce ya daina ne ya ce kar a faɗa to bai daina ba ya ce nan gaba zai daina kuma yanzu yana sha ki faɗa musu kurin in kuma kin ga zaki yi auren sa haka zaki zuwa ki zai ki aure shi Allah ba da sa amma dai kai ki rubuta mana takarda kuma ki ce mana ya aka yi na'am mana
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijine yana da mata biyu ana zaune lafiya ɗaya ta haihu ɗaya kuma ba ta haihu ba to an je gano tana da ƙwayayen haihuwa amma dai mahaifarta ce take da matsala to shine wai shine sun san ana yin dashen ciki surrogacy kamar yadda ta faɗa shine take tambaya ya halatta a yi musu ita mai haihuwar sai a haɗa ƙwan mijin da na ita mara haihuwar sai a sa a cikin wacce take haihuwar tunda duk matansa ne an haifa sai ya zama kamar dan wancan kenan shine take tambaya
bai halatta ba wai halatta ba tunda dai ba danta bane kuma ko da dai matarsa ne shine almusta'ajara malamai su gaba da fatawa wani an tambayi kungiyar malaman fiqh na duniya akan irin wannan hukunci suka ce haramun ne bai halatta ba dole sai dai ya zama na a cikin ta za a sa mata
okay
ba dai na wata ba ba za a dauki a sa a na wata ba ba a yi
okay
wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun dade suna soyayya da saurayinta sai aka ce turo ai magana sai mahaifiyarsa ta ce ba zai aure yanzu ba ita kuma sai mahaifinta ya ce lallai ta fito da wani so ta istikara ne wancan din ya fita da garanta hatta ta ba wani dama aka fara soyayya to yanzu shine na dadin ya kira ta mahaifiyarsa wai ta yadda ya aure yanzu shine take neman shawara a wajen malam waye kamata
tunda kin riga kin bada wani nabiyin dama kuma yana mu'amala da ke wata ila ya kashe miki kuɗi kuma kun karkata da juna ai haramun ne kuma ki zo ki sada komawa wurin wani nada sai dai kuma in shi din ma kin ji ba ki san sa sai ki je ki saki sabuwar istikhara su biyan ki hada su ki ce Allah ya miki dadin wani amma dai in ababin ya kamata ne da mutunci tunda har kin shiga kuna alaka da shi to bai kamata ki dada barin su ki koma kan wancan ba bai kamata ba gaskiya bai kamata ba amma idan yakin ji ya fita a ranki shi ma sai ki saki sabuwar istikhara kuma ki ba Allah zabi wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa her father is 70 years is over 70 years old he receives salary but he does not properly take care of us the only thing he provides is accommodation what troubles us is that we his children sometimes send him money and at other times he calls and asks for money however we have noticed that whenever we give him the money he does not use it to eat or take care of his health instead he spends it on alcohol and women he sleeps with after realizing this we decided to stop giving him cash and instead buy things that will be beneficial to his health such as food and necessities but he rejects this and insists that he wants cash if we refuse he goes out to beg from neighbors mainly to get money to drink alcohol we have tried to sit him down and advise him that what he is doing is not good is wrong he promised to stop but after 2 or 3 days he returns to the same behavior please Mala what will you do in this situation
ita wannan mata tana tambaya ne suna da uba sama da shekara 70 Allah ya jarabe su da shi suna tura masa kuɗi in san ya albashi suna dan bashi kuɗi to amma kuɗin nasa yana amfani da shi ne na shan giya da kuma neman mata sai suka yi shawara cewa za su daina bashi kuɗi tunda yana zuwa yana shan giya kuma yana neman mata sai suke sayi masa kayayyakin laruran amfanin yau da gobe kayan abinci da sutura da sauran dai abin da zai iya bukata na kashe kuɗi to amma idan an bashi nan sai ya ki karba ya ce shi kuɗi yake so saboda yana so amfani da su ya nemi matan banza kuma ya sha giya idan suka hana shi sai ya fito waje yana roƙon mutane yana roƙon makota da sauransu kuma an yi masa magana an ce to za a dawo mai da shi amma ya daina to in ya daina kwana biyu kwana biyu kuma sai ya sake dawowa da halin nasa to shine suke neman a ba su shawara a me ya kamata su yi na farko dai abinda kuka yi shine daidai ku daina ba shi kuɗi ku sai mai kayan abinci ku sai mai sutura idan magani ne za a sai mai ku je ku tura a sayo maganin ku kai masa magani ku daina ba shi kuɗi kamata ku rinka bashi kuɗi yana zuwa yana zina ba bai kamata ku rinka bashi kuɗi yana zuwa yana ainihin wato shan giya ba bai kamata ba your decision is the best decision and it is accepted islamically you've never do anything wrong if we go on what you have said saying that he is using the money for fornication and taking alcohol which is haram fornication is haram zina is haram taking alcohol is also haram he is doing too haram with your money so your decision is good decision to stop giving him the money buy a stock of food for him cloth buy medicine for him and so on and so forth don't give him cash never give him cash even if it makes him to go out and ask or beg neighbors to give him allow him to go and beg they will stop giving him one day they will say that they will not give him the money so don't give him and it is you have never do anything offense islamically it's halal what you do and you should pray to your father pray for him he really needs prayers somebody with over 70 years in his life, fornicating, taking alcohol. It is really bad and it is pity, wallahi. May Allah guide you and guide us to the good part. Wallahu alam.
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa su bi ne a wajen mai gidansu, ita ce ta farko, to suna zaune a ƙasar waje da ita, ita kuma ɗaya tana Najeriya. Bayan shekaru ta gaji kai tafiyarta yayi bi ku, amma an ce ba za ta dawo ba. To wai tun lokacin mai gidan nata bai samu sukuni ba, har ya daidai, har ya kai dai yana buga waya, yana harka waya da bokaye akan a dawo masa da mata.
Yana kasar wajen, tana
yana kasar wajen bugo waya yake yi,
ba dawo masa da ita.
To shi nan da mata ji an ce ai an binne wannan abin ba, ta wai dan ta dawo. To shine tace da Allah wani mataki za ta dauka, za ta je ta gaya wa yarinyar ne wai haka, sai ke matarsa ce tsohon matarsa, za ta iya gaya mata ta dinga kula da azkar.
Ya halatta ta gaya mata kula da azkar mana sosai kuwa.
Shi kuwa baji ya
rasa shi. Ai ba wani abin da ya cancanta illa kurin Arabu da shi din. Ya tafi kasar waje ya zauna ya bar iyar mutane.
Ko ba kuma matar ce ai, kaga ita matar?
Wala dai baya tare da ita.
A'a, su biyu ne ai. Wacce ta rubuto tambayar wacce suke taren ce.
Ma'ana ɗaya da baya tare da ita, ita ce ta gudun ta ita dawo. To ai kaga ba a san uzurin ta ba, me yasa ta gudu ta ita dawo?
Saboda baya zama mana.
Baya zama. Baya zama.
Kuma shine ta karfi da yaji har ya bokaye yake shiga yana
so. Wai dan ta dawo a hakan ya ci gaba da azabtar da ita.
Tana can yana da.
Ita kuma duk hanyar da za ta yi ita wannan matar da kenan, ita kuma duk hanyar da za ta yi ta hana ta dawon, ta taimake ta akai. Saboda ai zaman zalunci ne.
Dama ta ce tun da aka yi auren ita fa ba daɗi take ji ba.
Zalunci ne ai, zalunci ne. Ko ya dauke ta mai da ita? Ko kuma ya rinka zuwa
can ba
a ana yi, wai dai shi dai ba zai yi bane. Akwai dabaru da ake ai mana.
Okay,
akwai dabaru. Allah shiryar da shi.
In dai ta iya bata shawara ta dinga azkar
din sosai kuma mallam, a ina akwai laifi dan ta ce ta dinga azkar? Ba wani laifi a shari'a.
Okay,
kwarai da gaske.
To Allah ya saka da alkiran take cewa idan za ta yi addu'a ga wanda suka rasu kamar kakanninta ko wasu wanda ta sani haka, ko za ta iya kiran sunayensu ta ce Allah ya ji kansu, ko kuma in ta ce Allah ya ji kan mu'mine gabaki ɗaya ya isa?
Duk wanda ta yayi, ko ta kira sunansu ko ta sa su a cikin dubi da yayi, wallahi alam.
Ina san ka. Kamar da take cewa mutum ne an turo masa waya a message waya ana cewa ana neman taimako, sai a turo da account number da komai na rashin lafiya ka, sai a ce wai kada ka damu ka san ko ni waye. To shine take tambaya za ta yi ki taimaka wa irin waɗannan, kada a samu matsala saboda sharrin zamanin yanzu.
Kar ki kuskura,
zaka ga ana yawan turowa,
kar ki kuskura, an turo ma message, kar mutum ya kuskure tura kuɗi a inda bai sani ba. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka, annabi ce da abinda kake shakka rabu da shi, ka koma abinda baka shakka. Yanzu take iya yiwa ka tura mutum kuɗi a account ɗinsa, a zo ana binciken sa wani abu, watakila criminal ne mutumin banza ne ya jama bala'i. Ai akwai haddari, karki yadda ke tura, karki tura, kayi bayani daga ina kake, me ya same ka. Kuma yan fonnan ma da yawa ma suna zuwa suna karɓan kuɗin mutane a haka, ya za a tabbatar ma bai da lafiyan? Da haka dan zaka ba mutum taimako, sai ka tabbatar da ingancin abin da ya tambaye ka, ka bashi wannan ba saba shari'a kai ba gaskiya. Karki bayar, na'am.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta tana zaune lafiya da shi, kawai sai ta ga wai yana yin video call da daddare, kuma ba nan ba sai ai shiru. So ba a kawai sai dai ya dinga kallon bidiyon shi ma ya shiru, kuma sai ta lura mu'amala aurensa ta ragu. To da ta bincika dai sai ta gano cewa kamar harkar maza yake yi a lokacin, sai ta masa magana, sai yake cewa wai wanda aka yi damfara, wanda aka damfara, to wanda suka yi damfarar suna da wannan ɗabi'ar ta neman maza, wai shine suke kokari su kama shi, shine shi ma yake kwatantawa, yake harkar shine wai yake gwadawa, yake cire kayan, yake waye wai dan ayi kokari kudin su ya dawo. To daga baya kuma bayan watanni still sai ta gaba sai ta ga dai still ya ci gaba da wannan video call
din ya dan fare ta kenan
to kuma tace yana wasa da sallah tace yanzu suna da yaro namiji tace tsoron da take kadanta ya zo fa ya koyi wannan dabi'o shi ne tace dan Allah malam ya ba ta shawara
to na farko dai a yanzu mutun dan an ci kudin sa sai zo ya tsirara yana video call yana tsare shi saboda an ci kudin sa yana so kudin sa su dawo kun banda ma ya rena miki hankali ba ke mace ce zai ga miki abin da yake dama ku da yake kwakwalin ku wani lokacin haka suke da abin da aka dora ku hawa kuke to kaddara ma hakan ne ya kamata a ce ai yayi ya gama kuma kin dawo kin dada tarrawa yana ci gaba kawai kin ci rashin sa'a kin aure miji mai neman maza ko mai sha'awar neman maza kuma dole ne ki ji tsoron danki kada ku yi ɗabi'ar sa tunda da yana tasirin tuwa da uban sa yana kuma gado ko na kirki ko na banza daka ki tashi ki miƙe ki tsaya tsayin daka ki tabbatar mai gidanki ya daina wannan harkar neman maza kuma fa lalle a nuna masa kararakar a boye masa abin da yake haramun ne kuma halaka ce lalle a tsoratar da shi lalle a masa fada kuma lalle a masa nasiha kuma ina kuma wani matakin da zaki iya dauka kina ganin zai daina ya kamata ki dauka wannan matakin gaskiya kuma ya kamata ki fara tunani mai kyau tun ba ku dade ba ku tara yaya masu yawa in dai har kin aure miji mai neman maza kuma danki daya da shi to ki fara hada kayanki sai wanda zaki gaskiya ko dai ya daina ku ci gaba da rayuwa wa haka ake so ko kuma zai daina ba wanda ki kara gaba ya zai auro namijin da zai je ta rayuwa da shi Allah shirye da shi Allah gane da shi na'am malam
wallahi saka da alkhairi wannan take cewa tun bayan aurenta yanzu kusan shekara ɗaya kenan ba ta jin dadin mu'amala aure tace ma zafi take ji in mijinta yana alaka da ita Joda an ce infection ne ta gwada bai yi ba ta yi na asibiti amma dai har yanzu ba ta sauyi ba har ta yi na ruqiya ma da sauransu duk ta yi an ce aljanu ne ke haddasa haka amma dai matsalar tana nan kuma ba ta gaya masa gaskiya cewa tana jin zafi ba shine ta ce dan Allah malam wace shawara zai bata kuma ko akwai wata addu'a da za ta bi wajen wannan to mun ma dai tambayi likita misali do malam ya bada dama
shi irin wannan yana iya faruwa larura a addinance kenan zan bada amsa kafin likitan ya magana yana iya faruwa gaskiya akwai dalilai da yawa wataƙila kamar yanzu wanda suke da shedanu a tattare da su aljanu a tattare da su wanda suke da shedanu suke tattare da aljanu a tattare da su yana iya sababa wannan gaskiya kuma magani dan kin yi guda ɗaya bai kamata ki daina yi ba gaskiya sai ki ci gaba da yi ki ci gaba da yi ki ci gaba da yi sauki kuma hankali ake samu kar ki cire tsammanin wataƙila hakan ne ana iya amfani da zaitun yana taimakawa ƙwarai man zaitun karanta addu'o'i a ciki da kyakkyawan niyya a rinka shafawa insha Allah ana iya samun sauki amma ni abinda na fi gamsuwa da shi ta canja asibiti kuma ta canja likita wala Allah za a iya gano menene matsalar wallahu alam amma dai ya kamata sai wa mijinta bayani ta daina zama a cikin wannan cutuwa ta ba shi dama ya kara wani auren kafin ta warke tunda da mun ba ma hana shi kai bayan auren
shi ma kusan haka likitan ya ce a kullum
kwarai kuwa
na'am abubuwan da suke kawo jin zafi lokacin mu'amala suna da dama ba wai infection kadai bane yake iya kawo wannan so shi yasa wani lokacin in mutum zai biye magana ta mutane sai ya yi ta wahala an ce infection ne sai ka ga ba asali dama ba wai zuwa asibitin aka je aka bincika ba aka ce shi din ne ko ba shi bane kawai dai daga bakin kawaye ko yan uwa za a ce ai kaza yana kawowa dan haka sai a je a yi ta neman wannan maganin wannan abun sai a yi ta magani daban lalura daban su abubuwa da dama suna iya kawo jin zafi ga su mu'amala wani lokacin zai iya kasance abu ne mai sauki lack of lubrication idan ya zama na babu lubrication a gurin kamar nima kenan kaga zai iya kawo wannan jin zafi sannan kuma infection din a yana kawo infection din shi ma kala-kala ne akwai wanda bacteria ne yake kawo shi akwai wanda fungi ne akwai wanda a virus ne yake kawo shi to wani lokacin ko da infection din ne sai ya je ai ta neman ko na bacteria ko na wani abu da ko na wani abu daban sai ya zama na kwaya cutar da take nan ba maganin ta ake sha ba so wannan zai kasance sannan ko lokacin matsaloli ne a cikin mahaifa din kamar misali irin su fibroid ko kuma endometriosis akwai abubuwa da dama wanda duk za su iya kawo irin wannan so shi yasa shawarar da zan bayar shine a sake komawa asibiti kuma a je asibitin da ya dace sai a ga likitan gaini yadda za a bincika sosai a yi gwaje-gwaje a yi scanning in ma akwai wani abu da yake fita ta gaban nata a ɗauka a gwada shi sai a ga wani kwayar cutar ne sannan kuma wani magani ne ya kamata a yi amfani da shi kai a saurin yanke hukuncin cewa an je asibiti ba a samu magani ba a'a da yawan lokaci za ka ga zuwa asibitin da ake yi ko dai a je ƙaramin asibiti ko kuma ba likitan da ya kamata a gani ba ko kuma in an je asibitin an ba da magani ɗaya daga an gaji ba kawai sai a daina zuwa so asibiti ya kamata a je a ga likitan da ya dace a yi duk gwaje-gwajen da ya dace sannan kuma in an ba da magani ko da ba a dace ba sai a ƙara koma tunda magunguna suna nan da dama so ko da an ba da wani bai yi ba in aka koma sai a ƙara canja wani magani haka-haka sai ga har an dace din.
To dukkan mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba da lada kuma wannan shawara ce mai kyau bata saba wa shari'a ba kuma da za ta yi aiki da shi da zai taimake ta insha Allah ta'ala wallahu alam na'am.
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa mahaifinsa ya kasance mai mutum ne mai zafi har yana zagin iyayensa a gabansu ko kandansa har yana ce musu ma dabbobi ne to har kazafiya wa maman sawai ya ce amma suka yi shiru saboda ba yadda za su iya to yanzu karfinsa ya kare karfin dattijan ya kare kenan ya ce shi yake daukan nauyin wasu abubuwa na gida to wallahi bai sai yake ji kamar ya daina saboda in ya tuna wannan rashin kyautatawa da mahaifinsa ya musu ya ce an ce ne masana a mayaki bai ya ce jarabawa ce Allah zai ruware yanzu ya ce wajen yara kannansa wajen goma sha uku wajen guda goma ya ce duk shi yake daukan nauyin sai ya ce bai fi shekara ma 22 ba yana wasu ma suna shirin shiga university shine yake so wai shi kamar yana ganin fa zai daina taimaka baban nan nasu saboda
kullum abinda ƴaƴa da Allah ya rufa musu asiri girma ya kama su duk da shekarun sa girma bai yi ba to sai su gode wa Allah su sani cewa duk yanda aka yi damar da suka samu dai akwai tasirin uban mafi lalacewa mafi karanci dai ko ba komai dai uban shine sababin zuwan ka duniya ne ai sai da ya kawo ka ka samu ma ka samu abin da zaka rufa asiri ka taimake uwar taka da kannanka da yan uwanka da haka duk lalacewan uba duk mugun halin uba to da bai isa ya kishe shi daga jikinsa ba kuma kai ma kai addu'a Allah ya taimake ka lokacin girmanka da shekarunka karka yi gado karka aikata irin abin da baban naka yake aikatawa abin da ya aikata ba daidai bane abin da ya aikata kuskure ne kuma son zuciya ne kazafi wa mahaifiyarku zagi da duka da cin mutunci ya ce muku dabbobi duk wannan bai kamata ba to amma ba yanda za a yi nauyin uba ne ba a jefar da uba kuma ba wani mai hankali da zai baka fatawa wai ka samu rufin asiri dan ubanka ya karye ya yi ritaya ba ya da abin da zai yi in ka tuno rashin kirkin da yawa uwarka ko yan uwanka sai ka ji cewa bari ka daina wannan tunanin shi kansa kuskure ne ka gaddara kai ne aka dan samu kuskure tsakaninka da matarka gajiya ta zo ta same ka a ƙarshen rayuwa Allah ya jarabe ka da nisan kwana kuma wai ƴaƴanka su zo suna tunanin za su ɗauke ma wuta su daina taimakonka wallahi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne kai kuskure kai haka ne ma Allah ya yafe masa ku ci gaba da lallaba shi ku rabu lafiya wallahu alam na'am.
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mahaifinta ya tilasta mata aure ba ta son miji amma dai ta jure haka to wai bayan an yi auren farkon auren so sai ta je ta yi lalata da wani wanda take so din kenan amma dai ta aure mijin wanda baban ya takura mata to sai daga baya sai ta ga tana da ciki to ita bata sani ba cikin waye cikin mijinta ne ko cikin wancan saurayin nata to daga ƙarshe ma dai wanda suka yi lalata da ita tace ya rasu shi kuma mijin nata ya sun rabu da ita tace yanzu dan ya kai shekara 15 to ta sha cewa dai ya yafe mata shi mijin da suka rabu to wai amma shi ne wai an ce mata fa dole sai ta kira shi ta faɗa masa cewa lalle ga abin da ta aikata shi ne take buƙatar malami ba ta shawara
za a danganta shi ne ga ubansa alwaladu lil firashi wal ahir al hajar haka annabi ya ce da na wanda aka haife shi da shimfidar ubansa ne yanzu ba ki da garantin nasa ne ko ba nasa mai da haka tunda kina cikin aure ne kika je kika yi kar ma ki sake wannan magana kar ki sake bayyana shi kake ga wa yaran kake ga kowa kuma duk wanda ya ce wai sai kin je wai kin ga mijin abin da ke bai ma san me yake ba yana cikin dimuwa ne da shi na wayewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulima Allah baya son bayyana alfasha da mummunan zance inda Allah ya rufa miki asiri bai sani ba shikenan ki bar ta da kuma na sani in yaro ya magana ga ubansa can ko da ya sake ki ya sallame ki haza wa salam kar ki kuskura ki ga masa kuma kar ma ki wani damuwa ki zake istighfari ki tuba kin aikata barna amma da dai tunda baki iya gane ba an samu cakuduwar mani na wancan ne ko na wannan ne ba sani ba watakila na wancan ne da ya mutu ya kuma mutu yana kabari yanzu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yayi zina da matar aure ya kuma mutu wallahi wannan wa'azi ne ba karamin wa'azi ba kije ki ta tuba shi kuma wannan wanda kika aure shi ya sake ki kun rabu dai to anan abu na ƙarshe ina dada kiran iyaye ku daina wa ƴaƴanku auren dole iyaye ku daina wa ƴaƴanku auren dole kun ci ɗaya daga cikin illolin yin wa ƴaƴan auren dole lalacewar yaran zamanin ta kai ga mace in an mata auren dole ta zagaya ta je ta yi lalata da wanda take so din in ba mai tsoron Allah bane ba ku daina musu auren dole Allah shiryar da su Allah shiryar da mu na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa iyayenta duka sun rasu shine tawara ranar juma'a ko ta mai sayar da kunu da daddare sai ta je ta siya duka sai ta yi sadaka wani lokacin ma har manya suna karba shine tace wai sai wani ya bata shawara wai akan da wannan kunun da take siya ya gwanda ta samu mai karamin karfi ta dinga bashi shine take neman Allah ya bata shawara wanda yafi
to yanzu wannan kunun da ta dauka ta bar mai babban karfi ta ba to mutane su rinka yin abu da ka kai ba hankali a ciki ba tunani ki je ki ta bada kunun ki duk abin da kika yi na sunan sadaka Allah ba da lada a ciki ba wanda lili ai mai shan kunu wa shine babban mai karamin karfi ma ai
asan su su mana wani aikin alkhairin sai su lalle su suka iya yadda za
a ba daidai bane kuskure ne baki kuskure ba shi tunanin nasa ne da ya ga miki ya kuskure gaskiya tunanin nasa ya ga miki ne kuskure wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ya halatta mutum yake yin sallah da matarsa a gida ba tare da ya je masallaci ba masallacin mai yana da nisa a kasuwar da suke
eh to
shine take tambaya za su samu ladan jami'in idan sun yi
eh to tunda masallacin yana da nisa akwai uzurin nisa za su samu kware kuwa da ita da mijin da ƴaƴansa da su jami'in su za su iya yi kware da gaskiya akwai uzuri tunda yana nesa musamman kasashe na ba na musulunci ba za ga masallacin sai ka wata tafiya mai nisa wallahi alam na'am
wannan yake cewa shi ahli sunna ne amma da ƴan gidansa bid'a ne ya faɗi wata wannan to shine yace ba dama ya faɗa masa gaskiya akan bid'ar da suke yi wai sai zai ana mai kallon dan iska saboda baya cikin aqidar su ko ya je wajen ɗan uwa sai a dinga masa wani kallo iri iri haka wani kallo haka shine yace dan Allah mallai ya ba shi shawara
kada ya taba damuwa tunda yana kan daidai kuma yana kan sunna yana kan da'awa ta alkitabu wa sunna kada wannan ya dame shi wannan din taki ne ci gaban ka ne wata rana sai sun zo sun nemi taimakon ka wata rana sai sun nemi shawararka wata rana sai sun nemi fatawarka kar ka yadda ka canja duk tsangwama kai ya canja ka ka tuna kissar Yasir Ummu Yasir Ammar bin Yasir ka tuna kissar su Abu Huraira wani irin wahala ne bai sha ba ka tuna kissar wani da wani da wani su Mus'ab ibn Umair a Makka a Madina kar ka kuskura ka canja to daman kana kan daidai za a kyale ka alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane za su tsammani sun yi imani ne kawai Allah ya kyale su sun ce sun yi imani kuma Allah bai zarbe su ba a ina ka zauna akan diga diginka daram da kam duk wulakanci duk zaki duk rashin mutuncin za su yi makar ka damu Allah zai taimake ka insha Allah wallahu a'lam
Allah ya saka da alkirimi tambaya ta karshe yake cewa suna zauna a wata ƙasa to matarsa sai take daukar masa kuɗi in ya ajiye sefa yace jaka kaza sai ya zo ya gaba jaka kaza to ranan ma dai sai ya sa kuɗi a cikin wata jaka haka ya dora akan gadansa ya tashi ya gaba jaka 30 yayi zage-zage dai haka yana daga gargashin gado sai ya ga jaka 30 din nan
asusun ta kenan
yawa su anan ne ya tabbatar
da gafiya kenan
anan ne ya tabbatar tsidi ba take gaskiya ita take diba yace kuma yana bata yana siyan nama da komai kuma yana kara mata da kuɗi jaka goma ne komai ne ne bayanin sa to shine yake neman mallaye ba shi shawara dan yana tunanin gaskiya baya jin dadi
to na farko dai duk da ya dai so ya dan bada ansar abinda zamu tambaya yace yana mata komai kuma dai bayani ne nasa irin na namiji ka san haka maza suke sai da ka tambaye shi
da ce wai ba ka ba ta kuɗi ne eh wallahi yana ba ta har da ka goma da wai
na kashewa
na kashewa
to wataƙila ko ya auro yarinya ne mai dogon buri
wallahi ya ce an
suna da dogon buri
da ka ɗaruruwa
eh ai abinda zaka yi ka zauna da ita ka kira iyayenta ka ga mu ce yar ku tana mun sata ina son ta mu zauna da ita amma a ga mata daina mun sata kuma idan bata daina ba ka ja musu wasari wasari kadu faqatahu aydihum jazaa mimma kasabana kana min Allah Allah ya ce a yanke hannun barawo to kai ba hukuma bane ba za ka yanke hannun ta ba amma fa za ka yanke auren nan ya ce ko ta daina sata ko kuma zan mata faqatahu amma na nikahi na aure ka sallame ta kurin ka kore ta zama da gafiya a daki ai bai zai yi ba duk wanda ya shiga daki ya rufe da gafiya dakin ba zai zo ba mallam
gaskiya
yawa wannan barauniyar mata ce yake tare da ita Allah shirye da ita kuma Allah sa kuma yana fata kinta yi wallahi ba wai zan ce ban yarda da shi ba amma to
kana ba ta ko ne ba ka ba ta
amma ai da adalci na injiniya sai ka sa ya kira matar handsfree ka ce ke ya akai haka in ta yanka maka wata magana ta gaya ma wallahi za ka yi mamaki ni ina ganin wannan fatawar a dan hangale ta ai hangin dinta a ji ta matar
yace Allah ba ya dace
yawa a ji ta matar a tambaye ta yawa a ji ta matar a tambaye ta ba halatta satan ne ba yawa na gama ba da fatawa akan sata kam amma kuma an ce wai in bera yana sata da dama yana da me shegen wari Allah ganin da mu
to
Allah ce muke mu
to masu sauraro duka anan muka zo karshen wannan shiri muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri ke tsaye akwai Salis Nasir Muhammad Taraba da Lukman Bello na Waila muna godiya ga Malama Hafsat wacce ita ce take hada tambayoyi na group wanda suke cikin Fatawi 1 and 2 ita take hada tambayoyin ta turo sannan muna godiya ga Malam Abdullahi wanda shi ne yake kara gyara tambayoyin ya rage musu yawa ya saita su sannan kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akwai lambar waya ta WhatsApp +234984595965 sannan za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye a channel din Dr. Abdullahi Usman Umar gadan kaya da ke Facebook da TikTok da YouTube. So mallam zai rufe mana da yadda akwai masu addu'o'i marasa lafiya, masu neman aure, masu neman haihuwa. Allah ya rufe mana da yadda.
Muna roƙon Allah ya mana afuwa, Allah ya yafe mana, Allah ya sa mu cika da imani. Marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya. Masu lafiyan Allah ya tsare musu lafiyar su. Duk waɗanda suke tare da mu a wannan fatawai da muke yi da dare da rana, Allah ya saka musu alkhairi. Kuma halin da muke ci a ƙasar nan na tsoro da firgici da rashin tsaro, Allah ya yi mana. Wannan jiha tamu ta Kano, Allah ya taƙaita mana tashin hankali, Allah ya taƙaita mana sace-sacen mutane da ake ta yi da abubuwa na kurakurai. Allah ka ba mu lafiya, 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 Allah ka yaye mana, Allah dukkan buƙatunmu ka biya mana, kurakuranmu ka yafe mana. Allah ya sa mu cika da imani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.